jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Karfil Hashim Gumal daga nan sashin Hausa na murya Amurka zan gabatar cikin shirin namu na wannan makon zamu ci gaba ne a tattaunawa da muke da masu ruwa da tsakinkan harkokin noma a Najeriya inda muke jin dabaru da kuma shawarwari ga manoma da gwamnatoci dan tabbatar da bunƙasar noma a duk faɗin Najeriya da ma sauran ƙasashen yammacin Afirka. Idan ana biye da mu a shirin da ya gabata wakilin murya Amurka Hassan Mai na kaina shi ne jagorancin zaman tattaunawar da ta hada da Malam Musa Labaran Gwamba da Alhaji Musa Ibrahim. Ga ci gaban tattaunawar.
Gwamnatin tarayya ina ganin ya kamata ke kokari ta shiga karkara ta je kusa da ainihin inda ake noman zunzurutunsa. Ke kokari ta fitar da yanayi ingantacce wanda za a kafa kananan masana'antu. Waɗannan kananan masana'antu za su sarrafa duk nau'in abinda mutanen mu suke nomawa domin ainihin masana'antun su dauki mutane aiki, sannan kuma waɗannan masana'antun da suka kafa wannan gurin dole suna da abinda Bature yake kira collateral, za su yi mu'amala da manoma ido da ido. Sannan in ma gwamnati tana buƙatar wani abu tunda masana'antu ne na gona ko mutane ne ƙwararru za a ɗauka waɗannan guraren, ina ganin za su fito da shawara ma ingantacciya. Ita kanta gwamnati za ta samu sauƙin ɗaukan samfurin yawan mutanen da ya kamata su taimakawa. Sannan kuma ina ganin ita shinkafan nan mu daina la'akari da kan cewa ana shigowa da shinkafa da kasashen waje. Shi babban banki yana ganin cewa tunda ana shigowa da ita tana asaran daloli, saboda muna buƙatar dala a Najeriya, saboda abu ɗaya muka dogara da shi domin samun dala. Akwai abubuwa da yawa waɗanda idan an yi su ba ma ci a Najeriya ba ana fitar da su a waje. Kaga citta ana fitar da ita, ridiyo ana fitar da shi, tafarnuwa ana fitar da ita, kaga rogon nan ana yin fulawa da shi, ana yin staki da shi. Sannan auduga din nan yanzu a fito da ainihin maganar nomanta zai samawa mutane aikin yi sama da mutum miliyan 7 idan aka taso da waɗannan kamfanoni. Sannan kuma zai toshe ainihin shigowa da tufafi daga kasashen waje da dai sauransu.
Nema kar ka manta da karo a jihar ta Yobe.
To kaga shi wannan gwam Arabic ba ma Yobe kaɗai ba, Jigawa da Maiduguri, ina ganin akwai lokacin da aka fitar da wannan policy din. Kuma Yobe da kake magana da ita ƙasa ce wanda za ta iya ɗaukar riɗi, ƙasa ce wanda za a iya noman kankana da ita. Babban abin da muke fama da shi shine a ina ne za a je a ajiye waɗannan abubuwan idan an noma su ba za su riɗe ba. Najeriya, manoman Najeriya suna asaran sama da naira biliyan 45 a lalacewar amfanin gona, wanda ya shafi tumatur, wanda ya shafi albasa, wanda ya shafi tarugu, wanda ya shafi kankana da dai sauransu. Saboda haka ina ganin ya kamata gwamnatin tarayya ta zake dantse ta fuskanci wannan abun gadan-gadan, domin noman nan shi ne zai samawa matasanmu kusan kashi 75 cikin 100 na ai noman nan, tunda yaran nan suna karanta aikin gonan nan. A ƙarfafa su waɗannan malaman gonan nan da suke zuwa suna karanta aikin gona. Gwamnatocin jiha da ƙananan hukumomi su ɗauke su aiki, su baza su karkara, su je su koya manomanmu dabarun noma. Kuma gwamnatin tarayya dole fa ta yi aiki, tunda tana da ma'aikatu a kowanne jiha, tana da wakilinta. Saboda haka wakilan jihohin nan su kokari su shiga lunguna su fito mana da ainihin asalin sahihin manoma, domin kuɗin shi shiga hannun manoma. Idan sun yi kuskure, kaga gwamnati ta san cewa wakilinta ne ya kuskure, ta san matakin da za ta ɗauka a kansa.
Malam Musa Labaran Gwamba, a matsayinka na manomi kuma ɗaya daga cikin shugabanni a ƙungiyoyin manoman nan, idan da misali za a tambaye ka a ce menene matsalar aikin gona a Najeriya ko kuma aikin noma, me za ka ce?
To matsala shi ne suna da yawa. Na farko, ka san shi noma har yanzu muna amfani da iri noma da muka tashi da shi, noma gargajiya ɗin na da shi ake amfani yanzu har yanzu. In ka duba masu noma iri na zamani ba yawa ba ne da su, kaɗan ne daga cikin mutane da suke nan ƙasa masu hali ne suke su noma iri na zamani, don saboda ya shafi magana aiki da tractor da kuma ana aiki da processing equipment. To waɗannan duka ya dangata ga iri kuɗi da mutum yake da shi. To dama mu abinda muke ƙoƙari mu gani in dai gwamnati za ta yi la'akari da shi shine kungiyoyi ɗin nan akwai ƙanana da muke ce, bayan kungiyoyi na kama masu noma cita, masu noma shinkafa, masu noma masara, akwai cooperative dan an rijista na zata kananan hukumomin dinnan a cooperative groups. Tun aka yi cooperative group dama mu kokari da muke gwamnatin za ta ba da loan na taimakon manoma ya kasance su ne su ba da guarantee na cooperative din nan, su ba da guarantee, cross guarantee muke kirawa, su ba da cross guarantee. In duka ba da cross guarantee ba lallai bane a ba su kuɗi. Kayan noma ake so, inda na masu tsarafawa ne, kayan tsarafawa suke so, ba lallai gwamnati ta ba su kuɗi ba. Muna ce a ba su kayan noma. In aka ba su kayan noma kamar tractor, cewa to kowanne group an ba ku tractor ko da ɗaya ne a soma, ayi kuma kowanne community ana noma a kowanne community. Muna ba da gaskiya in gwamnati ta bi ta yi la'akari da wannan za a bunƙasa noma.
Masu raro sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa, inda za mu kawo muku kashi na ƙarshe a wannan tattaunawar. Yanzu a madadin baƙin namu Malam Musa Labaran Wamba da kuma Alhaji Musa Ibrahim, sai kuma wakilin murya Amurka Hassan Mai na kaina wanda ya jagoranci wannan tattaunawar, sai kuma Julie Leslie Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Musa Rafi Hashim Gumel ke cewa a huta lafiya.